أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غوة رمضان هجرة جبو ليارة داري هدو دا أربعين دا أكو وان ديزو بير غوة هدو dubu biyu da 22 muna nan dai a cikin suratul baqara karashan dai aya ta 185 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shahru ramadanal ladzi أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى مدوكاكين سركي مي كوا مي كومي اتشكين ونن آية تأريد تمانين دبير ينا بينا من مهمان أبو بوا دنگني غوانن وطا مي البركة دمكي تكي وطا رمضان كما كسان چيوار ايا ونن قرن ني كوي الله تعالى يبياني اكان عزم وطا رمضان shi yasa malamai sun zo nan suke tsawaita bayani su fito da ma'anonin azumi da amfanin sa da alkhairin sa domin idan an wuce waɗannan ayoyin har a sauka ba za a saki ganin magana akan azumin watan Ramadan ba wannan yasa duk wani abu da yake kunshe na alkhairi kuma mun dace a cikin watan kuma mun dace da ayoyin to dole ne a yi bayani gamsashe wanda za a fito da ma'anar alherin dake cikin wannan wata da garaba sa da kabakin da Allah ta'ala ya saukar don mu yi kokari mu ribatu mu moru a da wannan garaba sa da dama da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara rayuwar mu har muka zagayo muka sake tarar da shi wannan wata na Ramadanu shine wata na tara a cikin lissafin watanni na musulunci kuma shine wanda Allah ta'ala ya kebance shi cikin watanni guda 12 ya kama sunansa shi kadai a cikin alqur'ani kuma ya kebance shi da wannan daraja da Allah ya bashi na saukar da alqur'ani a cikin sa da kuma aiwatar da wannan ibada ta azumi wacce take rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda 5 Allah ta'ala shi shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan ramadana wanda shine aka saukar da alqur'ani a cikin sa wato dole mu san darajar watan ko mu san daraja alqur'ani ko me ya alaka mu da wannan watan ko me ya alaka mu da shi wannan alqur'ani a cikin littafin kitabus siyam fil islam fi daw'il kitab was sunna na Dr. Sa'id Al-Qahtani wanda ya rubuta Hisnul Muslim ya kawo wato wasu darajoji da falaloli guda 30 da suka kebanci watan Ramadana wanda duk sanda yake wayo ana murna da zuwan sa ana farin ciki da zuwan sa saboda abubuwan da Allah ya kunsa a cikin sa na gafara da jin kai da rahama da saukar falala a cikin wannan wata wanda kada musulmi ya sakaci bai mori da wannan wata ba saboda hadisin da yazo annabi alaihi salatu wassalam ya taka mumbari yace amin ya taka kafa ta biyu yace amin ya taka kafa ta uku yace amin sai sahabbai suka ga wani sabon abu basu taba ganin annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan ba sai suka tambaye shi ya rasulullah mun ga ka ce amin 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 me yake faruwa ne sai yace mala'ika jibrilu alaihi salam shine yazo yace zai yi addu'a ni kuma nace amin addu'o'in guda uku ne da aka amin din ma sai ta zama guda uku ma'ana ana fata Allah ya amshi wannan roko ko addu'a da aka yi yace abu na farko duk mutumin da ya riski watan Ramadana bai dage ba bai tsaya yayi ibada ba bai mai da hankali ba har Ramadana ya wuce bai amfana da alkhairin da Allah ya kunsa a cikin wannan wata ba idan har Allah ya kaddara shi ya kai shi wuta to Allah ta'ala ya tusa shi a kuryarta kuke kace amin yace amin to kaga ba za mu yi wasa ba mai addu'ar shine Jibrilu mai cewa amin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai amsawa kuma shine Allah kun ga addu'a tana da hatsari sannan abu na biyu yace duk mutumin da ya riski iyayensa biyun sun tsufa ko ɗaya daga ciki ya tsufa bai yi hakuri ya kyautata musu ya musu ladabi ya musu biyayya har suka zama sababin shigarsa aljanna ba wannan Allah ya kai shi wuta bisa wasu dalilai to Allah ta'ala ya cusa shi a kuryarta yace kace amin yace amin yace na uku mutumin da yaji an ambaci sunanka bai maka salati ba an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka yi masa salati ba ana wa Annabi alaihi salatu wassalam da sigar salati guda biyu ko kace sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace alaihi salatu wassalam bambancin su wannan jumla ismiya ce wacce kuma jumla ce fi'iliya to duk wanda kai salati da shi babu matsala kun ga ashe kenan wajibi mu san wannan wata da abin da ya kunsa domin mutun yayi iya dabarun sa da hikimomin sa da kuma kwazon sa da mai da hankali da ijtihadi wajen kama ayyukan da za su zama dalili Allah ta'ala kuma ya saukar da rahamar sa a gare mu ba dan mu ba ba dan aikin namu ba wadannan uwa da ya kawo guda 30 na farko shine a cikin watan Ramadana aka saukar da Alkur'ani ya ishi watan Ramadana daraja cewa an kebance shi da sauka Alkur'ani a cikin sa sannan abu na biyu sarar littattafai masu bi Ibrahim da Musa da At-Taura da Injila duka a watan Ramadana aka saukar da su kamar da yazo hadisi sahihi abu na uku a cikin watan Ramadana ana bude kofofin aljanna a basu a bude kawai saboda alherin da ke cikin aljannan da naso na aljanna da tiriri na aljanna da kanshin aljanna ya dinga zubowa wato ana samun kanshin aljanna kuma ana sa ma rai cewa wannan kofar da aka bude kai ka san rahama ake nufi da bayi sannan ana rufe kofofin wuta abu na hudu a cikin watan Ramadana ana rufe kofofin wuta in ma kofa wuta a buɗe take to ana rufe ta saboda a nuna cewa rahama aka fi so a yi wa mutane ba wai a yi musu azaba ba sannan abu na biyar ana daure shedanu da kuma kangararrun aljanu a cikin wannan wata shi yasa zaka ga laifuffuka sukan yi karanci sabo yakan yi karanci ana cika masallatai ana cika gurin tafsiri ana cika gurin tahajjudi mafi yawa guraren laifuffuka an rufe su an kaurace musu an musu hijira wanda yake da rabo ya bar saban kenan wanda kuma wani sai bayan Ramadana kuma sai ya koma inda ya fito amma dai a wannan watan zaka ga an samu saukin laifuffuka zaka ga zukata sun karkata zuwa ga ayyukan alheri karatun Qur'ani sallah azumi cika guraren karatun Qur'ani da guraren tafsiri sannan a wannan wata ana bude kofofin rahama domin Allah ta'ala kullun sai yayi wa bayi rahama kullun sai an wa wasu rahama dan dai ba a nuna mana ne saboda wani kai ya ganshi a ciki wani bai ganshi a ciki ba sai Allah ya ba abun arife amma dai muna sa rai muna kwadayi muna tawassali Allah ya sa mu cikin wadanda zai warhama a cikin wannan wata sannan ana bude kofofin sama wanda in an bude kofar sama nan ne ayyukan bayi suke tafiya saboda yawan ayyukan da ake yi sai aka bar kofar sama ma gabaki dayanta a bude sannan mai kira yana kira ya kai mai nufin alkhairi ya bagi alkhairi aqbil ya kai mai nufin alkhairi ka gabato ya kai mai neman sharri ka takaita domin wannan watan ba na sharri bane sannan a wannan wata a kowane dare dararan nan guda 29 ko 30 Allah ta'ala ya kebance wasu bayi domin ya yanta su daga wuta ya Allah muna kamun kafa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sa mu cikin wanda zaka yanta a cikin wannan wata sannan a wannan wata ana amsa addu'o'i yasa ake so mutun ya maida hankali wajen yawan addu'a lokacin shan ruwa da lokacin sahur da kuma ana tsakar azumi ka dinga yawan daga hannu kana ga yawa Allah damuwarka da damuwar al'ummanka da damuwar kasarka damuwar da muke ta a kasar nan na harkar tsaro mi ta ga yawa Allah Allah ya shigo dan Allah shine mai tsaro muna fatan Allah ya tsare mu ya tsare addinin mu ya tsare kasar mu ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana rikicincinu da tashin hankali mu yi amfani da waɗannan lokuta masu albarka mu roƙawa kasar mu lafiya mu roƙawa kasar mu zaman lafiya mu roƙawa kanmu alkhairi mu nisanta bakunan mu daga cacece kuce da yawan musu da jayayya mu koma zuwa ga Allah haka nan a wannan wata wato akwai wani dare da Allah ya kunsa a cikin wannan wata wannan dare kwaya ɗaya ne amma darajarsa ta fi wata dubu nan ce wata dubu shekara 80 kenan da uku da 'yan watanni wannan dare in kai sa'a kai ibada Allah ya karba ko salati kai ko sallah kai ko istighfari duk abin da kai aka karba a daren nan to a za a ninka maka kamar ka shekara 83 da wata 6 kana bautar Allah ba a samun sa kuma sai a cikin wannan watan kaga wannan ma ƙarin daraja ne na wannan wata din sannan a wannan wata ana kiransa watan zikir wa shukur wato wata ne na ambaton Allah da kuma godewa Allah a gode ma Allah ambaci Allah ka yawaita ka ninka ayyukan da kake na ibada ka ƙara inganta su ka ƙara sa ikhlasi a cikin su sannan wata ne na hakuri domin azumi hakuri ne dama hakuri nau'i uku ne ko dai kai hakuri wajen bin Allah ko kai hakuri ga barin saban Allah ko kuma kai hakuri akan wani abu da Allah ya kaddara maka ne radadi ka jure ka karba wannan duk alama ce ta cewa mutun yana kunshe cikin alkhairi a cikin wannan wata sannan wannan wata ne da ake kankare zunubai ake kankare kurakurai wata bawa Allah ta shigo tana so za ta karba addinin musulunci daga ina kike daga ina Gombe Gombe ina
cikin Gombe
cikin garin Gombe nan kina son zaki musulunta wani ne yayi miki dole ko ce kika gamsu kika yarda da amincewarki
yarda nani
da amincewarki ko da yardarki ba wani ne yayi miki dole ba
ba dole
ba wanda yayi miki dole ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu
ashhadu
Allah ilaha
Allah ilaha
illallah
illallah
wa
ashhadu
anna
anna
muhammadan
muhammad
rasulullah
rasulullah wa anna isa
abdullahi wa rasulu
wa rasulu
abinda kika ce cikin harshen larabci daga yau na yadda na amince na gamsu ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka
na yadda
kin ce kin amince annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zaki masa biyayya kin yadda da haka
na yadda
kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane dan Maryamu ne kin yadda da haka
na yadda
to wannan shine musulunci yanzu kin zama musulma muna fata Allah ya dawwamar da mu da ke a musulunci har mu hadu da Allah muna kai abin me sunanki da ke amfani da shi yaya sunanki
Vasti.
Ha?
Vasti.
Vasti. To abin miki sunanki?
A'a, zan canza.
In kina so abin miki sunanki sai abin miki, in kina so a canza miki kuma sai a canza miki.
Ina so a canza.
Da wani suna kike so a canza miki?
Firdausi.
Firdausi. Allah ya sa mu cikin jannatin Firdausi. Tace tana so a canza mata suna zuwa Firdausi. To Allah ya sa mu cikin Firdausi. Daga yau za a dinga kiranki Firdausi. Muna fata wannan suna da kika zabo sunan aljanna ne daga mafi daukakan aljanna. Allah ya sa mu da ke mu shiga aljannar Firdausi. Firdausi yanzu abin da ya haukanki a musulunci akwai ƴan uwanmu mata bangaren masu wa'azi za mu tura ki gurin su za su je su miki bayani dalla dalla na abin da ya haukan wanda ya musulunta. Da fatan kuma Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Idan haka wannan wata ne da zunubi yake yin karanci a cikinsa saboda Allah ta'ala ya sa a daure shedanu da iblisai. Sannan a cikin wannan wata na Ramadana akwai wasu muhimman lokuta da Allah ta'ala ya ware domin jin bukatun bayi da damuwoyinsu. Don haka ko da wani lokaci mutum ya samu dama yayi addu'a ya kai kuka zuwa ga Allah. Sannan wanda diyar riski watan Ramadana Allah ya sa ka rayu haka zo ka tare da watan Ramadana to lalle Allah ya so ka da daraja kuma ya so ya kara maka daraja. Don haka kai amfani da wannan damar. Sannan yin umara a cikin watan Ramadana daidai take da kamar kai haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma da Annabi alaihi salatu wasallam ya ga wata mata lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga aikin haji sai ya ganta bata je aikin haji tare da shi ba. Sai ya ce mata ya biki je haji tare da mu ba. Sai ya Rasulullah muna da abun hawa ne guda biyu, raƙuman mu guda biyu ne. Ɗaya mijina ya haushi da ɗansa sun tafi aikin haji. Shi kuma ɗayan shine muke ban ruwa da shi, muke aikin gona da shi. Sai ya ce to kije ki yi umara a cikin watan Ramadana. Yin umara a cikin watan Ramadana kamar kai haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka wanda yake da hali, yake da dama, yake da iko, yayi kokari yayi biza ya biya ya je ya umara. In ka shiga Makka da Madina ko nawa ka kashe baka yi asara ba. Duk wanda ya je Makka a wannan lokacin ko nawa ka kashe ka je Makka ko nawa ka kashe ka je Madina, kana shiga Madina kawai shikenan ka an biya ka kudin ka, saboda abinda zaka tarar a Makka da Madina na alheri. Da kai sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a biyu kadai dubu za a rubuta ma ko nafila ko farilla. Haka in kai sallah a masallacin Makka cikin harami za a rubuta maka dubu ɗari kowace sallah. Ga ziyarori kuma da za ka yi. So da haka mutum ya kokari yana da hali ya tafi ya je ya umara a cikin wannan wata na Ramadana zai samu lada. Amma idan kuɗinka kenan, shekaran jiya ya bugo min waya ya ce malam ina son da Allah kai mun fatawa. Ya ce to Allah ya sa na sani. Ya ce kuɗi gare ni da zan tafi na yi umara. Kuɗin suna da ɗan yawa wanda zan kashe wajen visa da siyan ticket da kuma kama gida. To sai na lissafa na ga in zan sayi shinkafa da sukari da madara in raba wa makotana akalla mutum 50 za su samu abin da zai ishe su azumi. To kana ina ka ban shawara na tafi na yi umarar ko kuwa in sai kayan abinci in raba wa makotana. Na ce inda halin da za ka iya biyin kai biyin ka je umarar kuma ka sai kayan abincin ka raba sai ka samu lada biyu. In ko ba ka da ikon yin biyin kuma kana son in zaba maka, to gaskiya ƙara ka ciyar da masu jin yunwa din. Domin Annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana man faddara sa'iman faqad sama. Wanda duk ya bawa mai azumi abincin bude baki ko abincin sahur, to Allah zai ƙara masa yawan azumin da yayi. Sannan kuma duk mutumin da ya ciyar da mai jin yunwa, to yana dab da shiga aljanna. To kaga ashe kenan, wato wannan shi ma aikin lada ne. Kuma idan aikin lada biyu ya hadu sai a duba wanne ya fi amfani. In ka je umara kai kadai za ka amfana, kai kadai umara ka za ta amfana, kai kadai za a rubutawa, ba za a rubutawa matarka ko ɗanka ko makocinka ba, kai kadai za a rubutawa ka je ka yi umara. Ladan zai tsaya a kanka ne kai kadai. Amma wancan da za ka siyo shinkafa, ka siyo gero, ka siyo shuga, ka siyo abin nan, ka raba wa mutane, in ka kalli fuskokinsu ma, ka ga irin yadda suke murna, musamman a wannan hali da ake ciki zaka ga ladan da zaka samu da farin cikin da zaka yi da jin dadin da zaka yi sai ya fiye maka tafi umara kai kadai yace to ya gamsu kuma insha Allah zai cire wannan kudi ya je ya siyo shinkafa da gero da masara da shuga har da madara ya raba wa makota yace to Allah ya karba mana to wannan wata ana samun wannan a ciki sannan wanda ya azumin wata ramadana Annabi alayhi salatu wassalam ya ce za a tashe shi daga cikin siddiqina wa shuhada zai samu kujerar siddiqina wa shuhada sannan kuma yake cewa wato yin azumin wata ramadana yakan zama dalilin shigan mutun aljanna sannan Annabi alayhi salatu wassalam ya ce man qama ramadana imanan wa hatisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tsayuwa dare yayin sallah a cikin watan ramadana Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi haka wanda yayin azumin watan ramadana da imani da neman lada yayin don Allah yayin da ilimi ya nemi lada a wajen Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa haka man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to kaga ba inda zaka samu wannan sai a cikin wato watan ramadana sannan kuma hadisi yazo cewa wanda suka yi tarawih tare da liman ka tsaya aka yi tarawih da kai har aka gama to Allah zai rubuta maka kai sallar daren gaba daya har alfajir yake to koda ku tare da liman din bai fi awa daya ba to duk ragowar awannin sai Allah ya rubuta maka kai sallah gaba daya to kaga wannan falala ce na aje ai salatul tarawih sannan kuma wato wata ne na ramadana wata ne na neman taimakon Allah akan karya makiya domin a cikin watan ramadana annabi alayhi salatu wassalam yayin nasara a yakin badar a cikin watan ramadana aka yi fatahu makka da haka wata ne da sahabbai suke maida hankali wajen yin addu'ar neman kariya da neman tsari akan addinin musulunci da musulmi ko ina suke a duniya da addu'an zaman lafiya da addu'an kawar da fitintunu da cututtuka da bala'i da musibofi a maida hankali wajen yin kunuti wajen Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan wata sannan wannan wata ne wanda ake so mutun ya ninka abinda kake na alheri kun ga yadda mutane suke ta yin kunu wasu na yin kosai wasu na raba ruwan sanyi wasu na raba dabino wasu na gina masallatai wasu na gyara masallatan tafsirai ko ina ka duba ana tafsiri ana karanta da mutane ana fassara musu ayoyin Allah ana jan hankalin mutane zuwa ga Allah ana salloli ana kyaututtuka ana alheri to haka annabi alayhi salatu wassalam aka ce wata ramadana ya kama in ya fara kyauta ya fara alheri ya fara sakin hannu sai ka dauka guguwa ce ta taso ka san kai da guguwa take tasowa komai dakuwa take bana komai ya fado hannun annabi alayhi salatu wassalam zai bayar da shi saboda girmama wannan wata da kuma alherin da ya kunsa da haka mutun ya kokari sannan wata ne da ake so ka maida hankali akan karatun Qur'ani wanda dama wata ne na Qur'ani akwai wani shawarwari guda hudu da ake so mutun ya yi al'akari da su akalla kai saukan Qur'ani daya in kana son kai saukan Qur'ani daya a watan Ramadana ba tare da wahala ba to ka dinga karanta shafi hudu takarda biyu bayan kowace sallar farilla kowace sallar farilla ka karanta takarda biyu takarda biyu shafi nawa kenan shafi hudu to hudu hudu sau biyar nawa 20 20 sau 30 nawa 600 kaga dama shafi 600 ne da uku da aka kai sauka daya ko kuma ka dinga karanta takarda hudu shafi 8 idan kana karanta shafi 8 sau biyar 40 idan kai sauka zaka kai sauka biyu ka karanta shafi 1200 a cikin watan Ramadana sai zama kai sauka biyu kenan ta Alkur'ani ko kuma ka dinga karanta shafi 12 shafi 12 takarda nawa kenan takarda 6 idan kana karanta takarda 6 shafi 2 sau 5 zai baka 60 shi kuma sau 30 zai baka 1800 idan ka karanta shafi 1800 to kai sauka Alkur'ani sau uku ko kuma ka dinga yin izu 6-6 izu 6 duk kwana 10 kai sauka daya duk kwana 10 kai sauka daya kaga kai sauka uku kenan in ku kana da lokaci ma duk kwana uku ka sauke Qur'ani akalla kai sauka 10 in ma kana da lokacin da yafi haka duk kwana biyu ka sauke Qur'ani sai ya zama kai sauka 10-15 in ma kana da lokaci fiye da haka kullun ka sauke Qur'ani sai ya zama kai sauka 30 in ma kana da dama fiye da haka kai sauka da safi kai sauka da daddare ya zama kullun zaka sauke Qur'ani so 2 zaka yi sauka 60 kenan an ce manyan malaman magabata daga ciki akwai Imam Malik in Ramadana ya kama sai su aje duk wata karantarwa kawai a koma Qur'ani wasu su rage kasuwanci zaman yi raka dama babu lokacin yin sa da zaman tsegumi da yi da mutane da tsurku duk sai a rage waɗannan a koma a rungumi Qur'ani ai tarera tilawa an ce in ka fito da daddare ka ji unguwannin sahabbai sai ka dauka kudin zuma ne yake yawo can ana tilawa can ana tilawa can an sauka can an juyo can an zo tsakiya ana tarera karatun Qur'ani malam albarka da sakina tana ta sauka saboda haka wannan wata ne da ake son ka shagala da karatun Qur'ani ka maida hankali zuwa ga alqur'ani saboda wannan alqur'ani da Allah ya ce unzila fihi alqur'an an saukar da Qur'ani a cikin sa kenan tunda an saukar da Qur'ani a cikin sa malaika Jibril yana zuwa su yi mudarasa ma'ana su yi muraji'ar Qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafi gurgurdan yadda ka bashi lokaci gurgurdan yadda ka amfana da shi gurgurdan yadda ka ja shi a jikinka ina ma a ce kuma lokacin da kake karatun ka san me kake karantawa ka san fassara ka san ma'ana kana tadabburi ko da ta hanyar amfani da tarajim ne da aka yi tarjuma na Hausa ka dinga bibiyan wannan akalla zaka rage wa kanka hanya kuma ka samu muktasarut tafsir wanda a ciki zaka sani wato bayani a takaice game da ma'anonin abin da Qur'ani ya kunsa ga kuma buraren tafsiri nan da dama waɗanda ake fassara ayin alqur'ani wannan shi ma zai taimaka maka ka ƙara komawa zuwa ga wannan littafi wanda Allah ta'ala ya bashi sunaye ya bashi sufofi wanda ya rike Qur'ani sufofin nan na Qur'ani kitabun aziz littafi mabuwayi to idan al'umma ta rike shi sai ta buwaya kitabun karim littafi ne mai karamci idan ka rike shi zaka samu karama kitabun azimun littafi ne mai girma in ku rike shi zaku samu girma Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim qur'ani ne mai kunshe da hukunci da hikima kuma qur'ani ne zikir babu wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wanda ya rike shi zai samu daukaka kuma innahu la qur'anun karim sana la ce hadha zikrun mubarakun anzalna littafi ne mai albarka duk wanda ya rike shi zai samu albarka tilka ayatul kitab innahu la qawlun fas magana ce rababbiya daki daki bal huwa qur'anun majid qur'ani ne mai girma in al'umma ta rike shi za ta samu girma hudan wa bushra Allah ce shiriya ne kuma bishara ce ma'anan an rike shi za a samu shiriya za a samu bishara qur'anan ajaba qur'ani ne bai ban mamaki duk wanda ya rike shi yayi aiki da shi zai zama abin mamaki a duniya sannan qur'ani ne ahsanal qasasi in kana karanta qur'ani kana karanta mafi kyawun labari fa qasasul qasasa la'allahum yatafakkarun sannan Allah ta'ala kira shi wa innahu la tazkiratun lil muttaqin qur'anin nan tunatarwa ne ambato ne daukaka ce daraja ce haza basairu lin nas wayewa ne qur'ani zai wayar da kai zai kara ma ilimi zai kara maka basira wa innahu la tanzilu rabbil alamin in ka rike qur'ani magana Allah ce kake rike da ita daukaka tana nan wa innahu la kitabun aziz qul huwa naba'un azim amma yatasaalun anin naba'il azim wannan wani labari ne mai girma wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu Allah ta'ala ce wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya kira shi haske ya kira shi waraka shifa'un lima fi sudur waraka ga abin da ke zukata mau'izatun ya kira shi gargadi da wa'azi yace kuma la aliyun hakim inna auhayna kama wa auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira shi rai duk wanda ya rike qur'ani zai samu daukaka zai samu daraja da haka Allah ta'ala shi yasa ya hada watan da kuma saukar Qur'ani saboda kai azumi ka rike Qur'ani kai sallah kai sadaka kai kyauta kai jud kuma kai addu'a ka ambaci Allah inda hali ma ka shiga itikafi ka ƙara kusanci zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shiriya ne ga mutane gaba daya amma masu amfana da shi shine hudal lil muttaqin, masu takawa sun fi amfana da Qur'ani. Bayyinatin minal huda, kuma da bayyanawa na shari'a, shari'a ne Qur'ani, Allah ka shiryar da mu. Wal furqan, da kuma tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya. In tattaqullahi ja'alakum furqanan, Allah zai sanya muku rariya wanda za ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da ita. Da haka Qur'ani shi ne fitila da zai haska maka rayuwarka. In ka rike Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fassara Qur'ani, to ka samu kariya daga halaka. Annabi alaihi salatu wasallam yace inna tuhzan ban muku abinda in ku rike su ba za ku halaka ba, shine littafin Allah da sunnata. Fa man shaida minkum ash-shahra, wanda ya halarci wannan wata da ranka da lafiyarka, wata ya kama na Ramadana, an ga wata, to sai ka tashi da niyyar daukan azumi, wanda wannan niyyar daukan azumi ta hau kan mutumin da yake mai hankali, baligi, mai lafiya, ba wanda yake halin tafiya ba, sannan kuma wanda ba shi da uzurin da za a ce ya sauke azumi saboda shi. Mun lissafa uzurrukan guda 12 a baya. Man kana maridan, wanda ya kasance cikin rashin lafiya ko cikin jinya, aw ala safarin, ko yana halin tafiya, mun yi bayanin kashi-kashi na rashin lafiya kashi uku da kuma halin tafiya kashi uku. Fa iddatun min ayyamin ukhar, idan ya sha azumin saboda rashin lafiya ko ya sha azumi saboda tafiya, to kwanakin nan da ya sha an ba shi dama ya rama su a wajen Ramadana, ko a haɗe ko a rarrabe. Yuridullahu bikumul yusra, Allah yana nufin sauki a gare ku. Wala yuridu bikum al usra, baya nufin kunci da wahala da takurawa a gare ku. Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah da sanya muku wahala ba, da sanya muku kunci ba. Ad-dinu mabniun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi. والدين جاء لسعادة البشر والانتفاع شر عنه والضرر، وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. الدين يا زوني دومين يسوقك على متاني شيسا ذاك كان كأوكي ركونا مسلين شي بيار دكا ديبا أبن ديكي ركوني جرماء مسلين شي كو؟ سوني توهيدي دا سلا دا أزمي دا زكاة دا حج سوني دي ركونا. Waɗannan rukunan za ka ga imani dama kana tare da shi, yarda ne da amincewa da gamsuwa da labaran da duk Allah ya bayar. In kai wannan ka samu imani, to me yake bin sa? Sallah. Sallan nawa muke yi? Aya biyar ce, hudu, hudu, uku, biyu, hudu, shikenan raka'a 17. Duka in ka haɗa azhar da la'asar da magariba da isha da asuba, raka'a 17 ne. Kuma in ka tattara su lokacin da suke cinyewa a wuni, baya wuce awa ɗaya, kaga kana da awa 23 da baka yi sallah a ciki ba. Dukan kaɗe su ba sa wuce awa ɗaya, kaga ashe kenan a minti 1440 da Allah ya baka kullun, sallah ba ta wuce minti 40 zuwa 50 zuwa 60. Kaga ashe sallah ba ta takurawa mutum, ba ta da yawan da za ta damu mutum, kuma ita ce maimaituwa kullun. Me yake binta azumi? Azumin nan sau ɗaya ake a shekara, inda za ku gane ba takura. Yasa Allah ya ce ayyamun ma'dudat, kwanaki ne ɗan kaɗan. In ka lissafa kwana 360 a shekara, ka ɗauki kwana 29 ko 30 ka yi azumi, ka sha ruwa na kwana 300 da kusan wato 60 a 30, kaga ashe ba da yawa azumi. Me yake bin wannan zakka? Nawa ne zakkar? Sai kana da tumaki 40 za ka fidda ɗaya, sai kana da shanu 30 za ka fidda ɗaya, raƙumi ne in kana da 5 za ka ba da tunkiya ko akuya ko rago. In ya kai 12, in ya kai 15, uku in ya kai 20, in ya kai 25 ka ba da ɗaya. Dukiya kuwa nawa ne zakkar? Duk miliyan 1,025 ne. Miliyan 40 miliyan 1, miliyan 100 miliyan 2,500. Sai ka mallaki miliyan 100 akara makalla, sannan Allah, sannan za ka ba da 2.5. To me bi da rabi? 2.5, 1/40, kaga ba yawa. Shikenan kuma sai wata shekarar. In hatsi ne ka noma, sai ya kai ausa kibiyar 60-60 sau 500. Daga 300 nan ne kuma sai aka ce ka fitar da 1/10, 1/10 ushiri shi ne 1/10, kwano 30. Kana da kwano 270 a gida, dan ka ba ta laka kwano 30. In kuma noman ma na rani ne wanda ka sha wahalar ban ruwa, an rage maka rabin 1 bisa 20 zaka bayar kwano 15 a cikin garin ku. Me na wahala ana? Sai dai mutum bai da arzikin duniya da lafiya. Sannan me yake bin wannan haji? Hajin sau nawa ake yin sa? Sau ɗaya tak a rayuwarka. Kuma kwana nawa? Kwana 6. Yawm tarwiya aje a kwana Amina. Yawm Arafa aje a wuna filin Arfa a zo Muzdalifa da daddare. A kwana Muzdalifa a tashi ranar 10 ga wata. Ai jifa, ai yanka, ai aski, ai dawafi, ai sa'i, a zo ai kwanakin Mina. Sune yawm tarwiya, yawm Arafa, yawm al-Hajj al-Akbar da ayyamut tashriq salat. Shikenan. Daga nan ba a saki cewa ka koma kai haji ba har ƙarshen rayuwarka. Sai dai ka je kai nafila. Amma ka soke na farilla. Kun ga a ce rukunan musulunci akwai mai maimaituwa so ɗaya tak. A ci rukunan musulunci akwai wanda sai kana da hali kuma so ɗaya a shekara. Akwai rukunan musulunci akwai azumi so ɗaya ke zagayowa a shekara kuma an ce banda mara lafiya, banda matafi, banda kaza, wani ya rama, wani ya ciyar, wani ba zai rama, ba zai ciyar ba. Mun faɗi masu uzuri mutum 12. Kun ga ce musulunci yusuf. Sauƙi ne a cikin musulunci. Ba takura. Amma ja'ala alaikum fi dini min haraji. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah yana son ya sauƙaƙa muku. To da haka Allah mun gode da ka sauƙaƙa mana yin addinin musulunci babu takura babu tsanani a cikin sa. Wal tukmilu al-iddata. Allah ya ce domin ku cika idda, ku cika adadin nan da aka dora muku. Wal tukabbirullaha. In idda ta cika shine an gama azumi kwana 29 sai a nemi wata. In ba a ganshi ba sai a cika Ramadana 30 kamar da muka yi waccan shekarar. Mun yi Ramadana 30. To daga nan sai ɗaya ga watan Shawwal. Ɗaya ga watan Shawwal shine ranar sallah. Wanda washe gari za mu yi wanka, mu ci kwalliya, mu tafi filin Idi, muna Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Mun ga muku ta muna godewa Allah a je ai sallah ai zumunta a dawo kuma ai ta cin tuwo. Kun ga yawa da nama. Kun ga alhamdulillah wal tukabbirullah ala ma hadaku. Sai mu godewa Allah da ya shiryar da mu muka zama musulmi, ya nuna mana watan Ramadana, ya sa muka kare shi lafiya har muka zo sallar Idi, kai sadakar kono. Kai sadakar kono ka ba da hatsi ga wanda bai zai samu damar yin wato nasa abincin sallan ba, shi ma an taimake shi. Kun ga addinin musulunci din rahama ce da jin kai a cikin sa. Aka ce ka gama azumin ma ka tattara da iyalanka da kanka ka fitar da zakka kono kwano ɗaya na abin da kake ci, shinkafa ko alkama ko masara ko gero, ka bawa wanda yake bai da hali. Wani sai ka bashi sannan shi ma zai yi tuwon sallah ko ya samu abin da zai ci. Shine wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. A baya mun yi magana akan cewa abubuwan da suke bata azumi abubuwa ne guda 9. In ka rike su to shikenan. Na farko ci. In ka ci da gangan azuminka ya kare. Da ka ci kala 5 ne. Akwai ci da gangan. Akwai ci da mantuwa. Akwai ci da kuskure, akwai ci da jahilci, akwai ci da an tilasta ka ci, wani ya maka dole ka ci, ikrah. A cikin 5 din nan, idan ka ci abinci da gangan ana azumi kuma kana azumin, me ake nufi da gangan? Ka san azumi kake, ka san cin abinci yana karya azumi, ka san yin haka laifi ne, kuma ka ganganta ka je ka ɗauki abu ka ci ko ka ɗauki abu ka sha. Wanda da ya ka samu musulmi yayi wannan indai ba raunin imani ya masa yawa ba, haka kawai ana azumi ba wani dalili, kawai ka dauki abinci ka ci ka karya da gangan don an yi haka azumi ya kare. Sannan wani cin zai iya zama maka da mantuwa. Mutum ya manta ana azumi sai da ya ci ko ya sha sai ya tuno azumi yake yi. Wannan hadisi ya zo ya wanke ka, ya ce man akala man nasiya fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Kaman ta ana azumi sai da ka bude lemo ka sha ko ka dan gwagwi masara ko ka ci abinci, za ka ci azumi fa aki ce la ilaha illallah, wallahi na manta. to dan wannan abin da ya shige maka makogoro wanda ka manta ka ci wannan bai kariya azumin ka ba Allah ya maka afuwa la tu'akhidna in nasina aw akhtana an yafe maka wani sannan ci bisa kuskure kuskure kai ka dauka alfijir bai keto ba sai ka ci ko kuma ka dauka rana ta fadi sai ka ci sai kaga can ashe alfijir bai keto ba can kuma ashe rana bata fadi ba ka kuskure wa lissafi ko agogonka ne dan makara sai ka dauka cewa tunda karfe kaza ake yi ina ga lokaci ashe agogonka ya dan yi gudu sai da kace sai kaga ashe lokaci bai ba ko kuma aka yi duhu a gari ko har girgije ko kura ko hayaki ko wani hazo ya rufe sama kaga gari yayi duhu ko da damuna sai ka dauka an sharuwa sai da kace sai ta bayyana cewa ba to wannan an yafe maka saboda kai kuskure kuma an dauke kuskure da mantuwa wa mustaqbilu alai wannan kuma wani dan ta'adda ne tare ka kana azumi ce kai me kake yi kace azumi yace to ga wuka ko ga bindiga ko ka ci ko an harbe ka sai kace me kake so a ci ka zauna ka ci ka koshi yawa ka sharuwa ba dai ka masa abin da yake so ba zai barka da ranka sai ka wuce to in ka wuce azumin ka yana nan wannan tilasta ka da akai ta hanyar barazanan za a cutar da kai ko za a dauki ranka ka ci kasha azumin ka nanan daram bai kare ba saboda baka ci da ikon ka ba baka ci da zabin ka ba to wanda ya ci da jahilci fa shi yanzu kamar yanzu wannan da tazo ta musulunta yanzu ba a gama mata bayani ba aka ce gobe za ki azumi ba ga mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba kawai da ranar sai ta dauki ruwa ta ci an cike kin musulunta ai ba a shan ruwa ta ci wallahi ni ban sani ba ai ba ku ga mun ba to wannan ruwan da ta sha bai kare azumin ta ba saboda ta yi ne bisa rashin sani da jahilcin ba koya mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba to duk waɗannan abubuwa guda biyar ɗaya daga cikin shine akai ittifaki ya kare azumi shine ci da gangan haka yake mun zo bangaren sha shi ma sha hukuncin sa ɗaya da ci mutumin da ya sha da mantuwa ko ya sha da kuskure ko ya sha da ganganci ko ya sha bisa an tilasta shi ko an takura shi ko kuma ya sha bisa wato jahilci ko mantuwa to shi ma hukuncin sa biyar din nan yadda na sha haka yake sannan akwai kuma ijma'i mutum ya afka wa iyalansa wannan ya faru ga wani sahabi ana azumin wata ramadana yaje ya afka wa matarsa yazo yace ya rasulullahi na halaka yace menene ya halaka ka kai kuwa yace na afka wa iyali na ana azumi annabi alaihi salatu wassalam yace kana da bai wanda zaka yanta ta sakamakon wannan laifin da kai yace wallahi ba ni da bai wanda zan yanta yace to zaka iya yin azumi guda 60 a bakacin wannan da ka karya guda daya ce ya rasulullahi wanda ya karya daya ya zai iya yin 60 kuma ai ba zan iya 60 ba yace to kana da abinda zaka iya ciyar da miskini miskini har guda 60 ramadana da girma yake ka ji kwaya ɗaya aka karya amma sai an ciyar da miskini 60 yace wallahi ba shi da halin da zai iya ci da miskini 60 sai aka kawo sadaka na dabino a cikin wani sambo sai annabi alaihi salatu wassalam yace to dauki ka je ka ciyar da miskinai guda 60 da wannan abinda aka baka na sadaka sai ya rasulullah talaka zan bawa mai bukata aka ce eh yace to wallahi daga nan din madina zuwa nan din ta ba gidan da yake gida na talauci yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ce to wato ba talauci ba gidan da yake naka talauci to je kaka ci abin ka wato ya ba kansa sadaka akan kansa eh ko lokacin da zaka fitta sadaka kuma ka cinye a barka to da kai ne mai bukata kaga ya makansa sadaka akan kansa annabi alayhi salatu wassalam da rahama yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in mun yanzu ai sai mu ji haushin sa kai ka je kai laifi ka zo aka ce ka yanta baiwa ka ce ba za ka iya ba aka ce kai azumi 60 ka ce ba za ka iya ba aka ce ka ciyar da miskini 60 ka ce ba za ka iya ba kuma aka kawo taimako aka baka na abin da zaka ciyar da miskini 60 din kuma kace ba gidan da yafi zaka talauci wato kaga so yake yi ga wancan abu da yayi ya wuce sannan kuma gashi kuma ya cinye abin saraka din annabi alaihi salatu wassalam ce je kaka ci shikenan kun ga rahama kenan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sana abu na hudu shine mutum ya ganganta zuwan amai ka ganganto amai shi amai ana ganganto shi ne ta hanyar ka sa hannunka a baki don kai amai ko ka kalli abin da zai saka kai amai ko kuma ka ji irin abin da in ka ji kana yin amai ko wani abin da in ka ji a hancinka zai saka kai amai ko in ka gani ne idan ka zai saka kai amai ko in ka ji da kunnenka zai saka kai amai ko kuma in ka sa hannunka a baki zaka yi amai so kakkai abin da zai jawo kai amai da gangan amma idan amai ko kulau ko kumallo ko harasuwa ya zo maka ba tare da kai ka jawo shi ba wannan bai karya azuminka ba kun ga anan fitowa ce amma sai aka ce fitowa tayi me ta karya azumi to sannan abu na biyar shine zuwan jinin al'ada mace ce tana azumi ta dau azumin ta na ramadana kamar karfe 9 na safe ko 12 ko karfe 4 ko karfe 5 ko karfe 6 lokacin shan ruwa bai ba sai kawai tana duba sai ta ga jinin al'ada ya zo to wannan azumin ya kare ko kuma da asuba ce sai ta duba ta ga shin jini na ya dauke dan azumi ko bai dauke ba sai ta duba ta ga jinin ta bai dauke ba to ba za ta tashi da azumi ba amma da ta duba daidai lokacin da alfijir zai ke to sai ta ga jini ya dauke to sai ta niyya azumi daga baya sai ta wanka sabanin a ce kuma jinin bai dauke ba sai bayan alfijir ya ke to sannan ya dauke to ba ta da azumi wannan ranar haka idan jini ya zo mata daidai lokacin da an kusa shan ruwa tana azumin sai kuma an kusa ruwa sai ta duba ta ga jini ya zo komai kankantar sa shikenan azumin wannan ranar ya tashi daga aiki sai ta kirga shi cikin wanda za ta rama haka ne ita ma wato mai jinin nifasi wato jinin haihuwa jinin biki shi ma hukuncin sa daya da wannan ita ma in jinin ya dauke kafin alfijir ya keto sai ta niyya azumi in ya zo mata kuma kafin rana ta fadi tana azumi to ya kare wannan wato azumi din haka nan kuma mutum ya ganganta istimna ya yi amfani da wani abu ya fitar da mani ko ta hanyar mulmula da hannu ko ta hanyar amfani da wani abu har ya fitar da mani wannan fitar manin da ya yi shi ta hanyar da bai kamata ba ko ta hanyar kallon fina-finan batsa ko hotunan batsa ko wani kalmomi na batsa wani abu dai da zai sa masa sha'awa har ya sa ya yi inzali to wannan abun ya karya masa azumi haka nan kuma mutum ya ce ya fasa azumin ya yi niyyar fasawa ka ce kai na ma fasa tunda ka fasa kuma azumi sai da niyya in ka janye niyyar ko ka fasa ta to azumin ya lalace haka nan abu na tara shine mutum yayi ridda Allah ya tsare mu daga ridda mutum yayi ridda da kansa yace ya fita addinin musulunci to shikenan azumin sa na wannan rana ya riga ya lalace waɗannan su ne abubuwa guda tara da kusan malamai suka kawo waɗanda suke wato lalata azumi ko suke kare azumi amma akwai abubuwa kuma da dama waɗanda aka ƙara su daga baya wasu kuma aka yi afuwa cewa ba sa kare azumi an tabi Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin akan masu ciwon asma suna da wani ihilin da suke fesawa a baki wanda yake bude hanyoyin iska aka ce masa wannan zai kare azumi yace a'a in dai hanyoyin iska zai bude ba abinci zai zama ya shiga ya sauka a ciki ba yace wannan baya kare azumi haka wanda suke da cutar asma za su iya bude bakin su su fesa wannan abin da yake bude musu hanyoyin iska domin iska su ta karu su dinga yin numfashi normal wannan baya kare azumi sannan mutum ya sa kwalli in ka sa kwalli wata ran kai kaki sai kaga kwallin ya fito a kakin musamman waɗanda suke cika shi dinnan akan ido to shi ma wannan ba a so kai haka ba amma baya kare azumi haka nan wani zai ga harshen sa yana bushewa zai zo ya ce bari in shafa dan mutaleta haka ko in shafa dan basilin akan wannan shi ma akan da ka shafa anan baya kare azumi amma mutum ya sa kirfa ya shaka a cikin hancinsa ko kuma ya shaka ruwa da karfi in ya wuce wannan yana iya kare azumi ko kuma mutum wajen kurkura baki sai kurkura da karfi kurkurawa har ya wuce wannan yana iya kare azumi amma yin makilin da brush idan mutum ya yi makilin da brush ko kuma ya amfani da ice mai danye ko bushashe ya aswaki to ya kurkure bakinsa sosai wannan baya kare azumi sai in ya wuce da haka makilin kun ga yana da zaki yana da minti idan kai goge bakinka ana azumi da makilin zaka ji bakinka yana da zaki to wannan zaki-zakin da ake so kai ta kurkure bakinka har sai ya fita gaba daya abinda aka fi so kai makilin da daddare ko da asuba saboda tsoron kada wannan abin makilin din ya wuce maka haka nan aswaki shi ma ka dinga kula da wannan furzar ta aswakinka dinga yi kana kurkura bakinka kana zubarwa domin kada ka dinga hadiye ta shi ma yana barazana ga karewa azumi haka nan ko mutum zai iya shaka turare wannan baya kare azumi mutum yana da larura da za a diga wani abu na ciwon ido ko na ciwon kunne shi ma wannan baya kare azumi haka nan ko mun ce za a yi wa mutum allura a jijiya saboda wani rashin lafiya wannan babu laifi amma allurar da za a yi maka a matsayin kamar an baka abinci wannan sinadarin allurar wannan shi yana karya azumi haka nan kuma kada mutum ya bada jini ko a ƙara masa jini in yana azumi saboda bayarwar zai shiga cikin abdarar hajim wal mahjum karɓar kuma zai zama kamar ma'anarci to da haka sai ka bari sai an sha ruwa in zaka bayar da jini ko kuma zaka karbi jini duk waɗannan abubuwa irin su haɗiye miyau duk baya kariya azumi majina ma dai ana son mutum ya tofar da ita in tazo yayi kaki amma ya maida ita ciki shi ma azumi bai kare ba amma dai ya aikata makaruhi duk waɗannan abubuwa ana yin su ne domin a bayyana wa mutane wannan ibada mai girma kisa Allah ta'ala ce wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum a bisa shiryar da ku da yi wannan shiriya addinin nan namu shiriya ne duk wanda Allah ya shiryar da shi yayin shi musulmi yayin shi a ƙarƙashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya godewa Allah ya rike musuluncin sa da kyau kisa kullum muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda kai musulmi'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya Allah mun gode musulunci ni'ima ce da take cancanci godiya godiyar nan mu yi ta da baki mu fito mu gaya wa Allah mun gode sannan mu yi godiyar nan da gaban mu mu yi godiyar nan a zuciyar mu sannan damammakin da Allah ya ba mu sarrafa su wajen abin da Allah yake so iya yarda da shi wannan dai yana cikin godiya to Allah ka sa mu cikin masu godiya ni'imar ka Allah ka dawo mana da ni'imar ka rahama ka da jin kanka da kake rabawa Allah ka sa da mu a ciki tambayoyi malam ko zamu iya ajiye azumi saboda zamu shiga jeji neman dabbobin mu da suka bata tabbas inda za ku shiga jeji a kun zo matafiya kun shiga jeji a kun baggari sai ku ba hukuncin kanku matafiya wanda suka tafi neman dabbobin su da suka bace tafiya neman dabbobin ku da suka bace ko ba laifi bane domin neman dukiya kace kuma sannan gashi ka shiga daji ka zama matafi saboda haka wannan zai iya saka ajiye azumi saboda ba wai dan neman dabba din ba a saboda ka zama matafiyi a cikin jejika ko baka san lokacin da zaka dawo ba ko baka san a ina zaka samu dabbar ba malam ko mu mata zamu iya amfani da giya mu shafa a kanmu don gyaran gashi giya asalin ta haramun ce shanta da ta'amuli da ita fajtanibuhu an hana kasuwancin giya giya ma da aka tashi da aka tsinewa abu goma akan giya ni da iya sani na ban ga wani abu guda daya da aka tsinewa abu goma da suka rabe shi ba sai giya kaga aka tsinewa giya ita kanka aka tsinewa mai shanta aka tsinewa mai sai da ita aka tsinewa dan da kwanta a korukurar da aka sako giya ma an tsine mata albarka kwalban ma an tsine mata albarka shi kansa teburin da ake dora giya tsinanne ne kwalbar da aka zubo giya ma kofanar da aka bude giya ita ma tsinanniya ce sai kaga giya ba abun wasa bane ku yanzu ku rasa a duniya abin da zai kara muku gashi sai giya abuwa suna nan da yawa da suke haɓaka gashi gashi yayi yawa gashi yayi laushi gashi yayi kyau ba giya ba kaji wani ya ce ba ga akwai sinadarai da yawa ma ku zo ku biya shi zai muku bayanin su to da haka giya tunda an ce a batta idan kuna ziyan giya kuna zuba aka kun ga za a dinga sai da giya kenan kun ba kamfanin giyan latisi su ci gaba da yi muku giya kuma mun za a ji giya kusan ana zuba ta akan nan wani yaro ya za iya zagayowa ya sha kun ga abinda Allah ya ce fajtanibu ai kamata a ce ba giya ma a cikin musulmi gaba daya mu daina tunanin ma cewa giya za ta yi mana wani amfani wajen gyaran gashi duk abinda Allah ya haramta mai watsi da shi in aka ci gaba da bincike za a gano abubuwa na halal waɗanda za a shafawa gashin yayi kyau yayi yawa yayi laushi ku burge masu gidajenku ba tare da an yi amfani da giya ba mijina ya biya min umara saboda zai ƙara aure masha Allahu rabbul alamin to da naje sai na roki Allah ya watsa aure
subhanallah
kuma sai auren ya watsi ko na zalunce shi hajiya ta yi laifi ba ta yi laifi ba ko ai duk mace ba ta son a mata kishiya shi ma ai kamata ya sai an yi kishiyar ya kamata ka tura ta umara amma za ka wa mace kishiya ka ba ta latisi ta je maka za ka yi mata kishiya ka ba ta lasisin zuwa maka ai ka san tawafin da gaba daya kan kishiyar nan zai kare don haka kai ka jawo ita ba ta yi laifin komai ba mace tana da iko ta roki Allah ka ai mata kishiya amma an yi sai ta karba da kishiya ba a san kishi wa zai wa za ta ce ai mata kishiya kuwa yau wazo da haka kai ka jawo ni a guri na ba ta yi laifi ba tunda ba ta san kishiya dole sai ta roki Allah Allah ka ai kishiya ta roki Allah ka ai kishiya da kamata ku tafi tare kana Allah ka ban dama mata kishiya ta kuma tana Allah kaka bashi dama ya mata kishiya in Allah ya roki naka ya karbi naka roƙon sai ai mata kishiya in ya karbi naka roƙon sai magana ta watsi za ka haji ya ji kin burge ni wallahi kai kuma gaba ka ƙara ai sai an yi kishiyar tukunna ta shigo ɗaki ta zauna sannan sai ka kawo mata kayan da na ƙirji ce kuma insha Allah bayan wannan ma akwai shirye-shirye na zaki je aikin haji ko zaki je umara ko ba haka ba baka nemi shawara ba akara makalla malan da wani lokaci ne a cikin dare Allah ya fi amsa addu'a kuma da wani irin sunaye ne ya kamata in kira Allah daidai karshe-karshen nan da kama uku uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa keto alfajir wannan lokacin da Allah ta'ala ke cewa ina masu roƙo in ba su ina masu wato neman gafara musu ina masu bukata in biya musu a wannan lokacin ne ake so ka yawaita addu'a ka yawaita istighfari ka ga wa Allah bukatu kuma da zaka haddace addu'an nan da annabi alaihi salatu wassalam yaji wani sahabi yana yi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum walau nas'aluka ya allah bi annaka al wahid al ahad al samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi alayhi salatu wassalam ya ji wani sahabi yana karanta wannan yace na rantsa da allah wanda rayuwata take hannunsa ka kira allah da sunan da yan kira shi da shi yana amsawa ka kira allah da sunan da yan nemi bukata yana biya ka rike waɗannan sunayen na Allah da duk abin da ka shina na addu'o'in Qur'ani da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan a cikin addu'o'i na kitabu was sunna ya kawo nau'in addu'a daga Qur'ani da hadisi sama da 100 wanda in ka dauki wannan kai ta karantawa zaka ga a ciki zaka dace in Allah ya yarda kuma ka hada da salatin annabi ka hada da istighfari kuma ka hada da roƙa ma iyayenka Allah ya bamu dacewa 30,000 daga Hajiya Fatima Ibrahim Kurgana ko Kurgana a ba marayu zakka to Hajiya Fatima sakonki ya iso za a saka asusu marayu Allah ya saka miki da alheri Allah ya biya miki dukkan bukatunki na alheri 2000 daga wani bawan Allah yace amin addu'a a wajen aiki ina da makiya to Allah ya shiryar da makiyanka Allah kuma ya baka nasara a cikin aikinka ka tsaya ka rike gaskiya da amana ka ci gaba da wannan sadakar makiya ba za su yi nasara a kanka ba 500 daga wata baiwa Allah Allah ya ji kan mahaifanta ya bata miji na gari to Allah ya ji kan mahaifanki Allah kuma ya baki miji na gari addu'o'i akwai masu bukatar neman aiki neman jari tana da ciki shekara uku ba haihu ba ina ji asibiti mana indai an tabbatar shekara sa uku bai fito ba ya kamata a ji a fito da shi rashin lafiya batan yaro wata uku Allah ya sa a gan shi zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya tuntuno Allah ya kawo mana da su Allah ya hada kan musulmi akan tafarki na gaskiya Allah ya yafe mana kurakuran mu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك